ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان افضل الحديث كلام الله واحسن الحديث حبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوات رمضان hijira 1443 wanda ya zo bakwai ga watan hudu 2022 muna nan a aya ta 180 aya ta 187 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 187 yana bayyana mana halastawa muminai mu'amala aure tsakaninsu da iyalinsu a cikin dararen watan Ramadana in ba itikafi suke ba wanda a farko da hakan ba halal bane Imam Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1915 daga Bara'u dan Azib yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama idza kana ar-rajulu sa'iman yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan mutun yana azumi fa hadara al-iftaru sai lokacin shan ruwa yayi ma'ana rana ta fadi fa nama qabla an yuftira sai yayi bacci kafin yayi ya ci abincin bude baki lam ya akul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya to ba shi da dama kuma mutukar ya riga yayi bacci to ba zai ci abinci a wannan daren ba kuma ba zai ci gobe ba har sai ya dawo washe gari ya wuni ma'ana yayi tazarci wa anna qais ibn sirmat al ansariya akwai wani sahabi mai suna qais dan sirmat al ansari kana sa'iman shi wannan sahabi yana azumi falamma hadara al iftar da lokacin bude baki yayi atamra atahu sai zo wajen matarsa fa qala laha yace mata adin daki ta'amun shin akwai abinci a wurinki qalat la tace ba abinci ku duba sahabbai mutun zai kai azumi abincin bude bakin ma babu walakin an taliqu fa adlu balaka tace amma bari in je in nemo maka abinci wa kana yawmuhu ya'malu shi kuma gashi ya wuni yana aiki fa galabatu aynahu sai idan satarin jaye shi bacci ya dauke shi fa qalat da ta dawo tace khaybatan laka kai chonka kai chonka falam man tasafan naharu to tunda ya riga yayi dore da washe gari yayi rana ta zo tsakiya bushiya alaihi sai aka sumar da shi ya suma fa zikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan labari na wannan sahabi qais ibn sirmat al ansari cewa ga abin da ya faru cewa ya kai azumi yana son yayi bude baki bai samu abincin bude baki ba matarsa ta tafi ta nemo masa abincin bude baki kafin ta dawo bacci ya dauke shi dan haka sai ya tazarce to yanzu gashi an wayi gari kwana biyu kenan yana azumi to sai ya zama ya suma to shine aka agayawa annabi alayhi salatu wassalam annabi alayhi salatu wassalam fa nazalat hadhihi alayati to kun ji dalilin saukan wannan aya uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum Allah ta'ala yace an halasta muku lailatas siyami a daren azumi wato azumi da daddare dararen azumi ba da rana ba arrafatu ku je ku yi mu'amala aure ila nisaikum zuwa ga mate kunku hunna su matan nan libasun lakum tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma tufafi ne ga matanku ma'ana me amfanin tufa ga mutum amfanin tufa ga mutum yana da yawa na farko dai tana rufa masa asiri tana rufe masa tsiraici tana masa kwalliya kuma tana sa ya zama abin kyan gani don haka kenan matarka sutura ce a gare ka kai ma sutura ne ga matarka matarka kwalliya ne a gare ka kai ma kwalliya ne ga matarka matarka rufin asiri ce a gare ka kai ma rufin asiri ne a gare ta yadda tufa yake wa mutum ne ya mai da shi mai ado mai kwalliya mai kyan gani mai suturta al'aura to haka nan ma iyalin ku suke kasancewa a gare ku alimallahu Allah ta'ala yana sane ko ya sani annakum lalle cewa ku kuntum tahtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intar kawunan ku ta yaya kuke ha'intar kawunan ku ba a halasta muku ba ko kafin a halasta muku kun kasance kuna zuwa da daddare kuna yin mu'amala aure da iyalin ku fataba alaikum amma Allah ta'ala ya karbi tuban ku ya yafe muku wa afa anku kuma yayi muku afwa yayi muku rangwame fal ana to daga yanzu bashruhunna an halasta muku ku je ku rungume iyalan ku yi mu'amala aure da su wabtagu ma kataballahu lakum kuma ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na samun ƴaƴa da zuriya wanda dama shine makasudi na biyu na yin aure shine samun zuriya mai tarbiyya mai ilimi mai amfani wanda musulunci zai ci moriyarta al'umma ta ci moriyarta ƙasa ta ci moriyarta ƴaƴa masu tarbiyya masu amfani daga cikin manufofin yin aure ko manufar mu'amala da iyali shine samun zuriya ta kwarai to Allah ta'ala ya ce ku nemi ma katabballahu lakum, abinda Allah ta'ala ya rubuta muku, ko kuma abinda Allah ya rubuta muku na wato yin sauki. Allah ya saukaka muku da dokar tana da tsauri, amma yanzu Allah ta'ala ya rage muku ita, to ku nemi wannan saukin da Allah ya muku. Ko kuma ku nemi daren Lailatul Qadari a cikin wannan wata a goman ƙarshe a cikin mara, za ku dace da Lailatul Qadari. Ko kuma ku nemi abinda Allah ta'ala ya rubuta muku na dokoki masu sauƙin aikatawa masu yawan lada. Wa kulu, daga ku ci da daddare. Washrabu, ku sha da daddare daga faduwar rana har zuwa ketowa alfijir. An halasta muku ci, an halasta muku sha, an halasta muku mu'amala da iyalinku. Waɗannan abubuwan guda uku sun halatta tun daga faduwar rana, lokacin da ya halasta a yi buɗe baki, har ya zuwa lokacin da alfijir zai keto, lokacin da ake ƙare sahur. Waɗannan uku duka sun halatta. Hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad, har sai farin zare ya bayyana a gare ku, min al-khaytul aswad, daga bakin zare. Zare amma min al-fajr, na al-fajr. Zaren ana nufin al-fajr, kamar yadda ya zo a hadisin Imam al-Bukhari mai lamba ta 4508, cewa lamma nazala sawmu ramadana, lokacin da azumin watan ramadana ya sauka, kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadana kullahu, sai ya zama tun daga farkon ramadana har ƙarshen sa baya halasta kayi mu'amala aure da matarka. Kenan ramadana ya kama, an aurace wa iyali kenan a duk kwana 30 ko 29. Fa kana rijalun yakhununa anfusahum, wasu daga cikin mazaje ba sa iya jurewa, ba sa iya daurewa, sai su je su je ma iyalan nasu. Fa anzalallahu, sai Allah ya saukar da alimallahu, Allah ya sani, kuma dama yana da cikakken sani. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum, cewa kun kasance ku kuna ha'intar kanku. To amma da yake Allah mai jin kai ne, fataba alaikum wa afa anku, ya karɓi tubanku kuma sannan ya yafe muku. Shine dalilin sauka wannan aya a wannan ruwaya ta Bukhari, wacce ya rawaito mai lamba ta 4508. Haka nan kuma dangane ga kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad, shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1917 da Muslim mai lamba ta 1091, cewa daga Sahalu dan Sa'ad, Allah ya kara masa rida, yace unzilat, an saukar da kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad, ba a saukar da min al-fajr ba, sai aka tsaya iyanan lokacin ba a saukar da min al-fajr ba. Fa kana rijalun idza aradu sawma rabada ahaduhum fi rijlayhi al-khaytul abyad wal-khaytul aswad, idan mutun yana sanya kwanta bacci, sai nemo igiya mai tufka baka sai daura a kafarsa, sai nemo igiya mai tufka fara sai daura a kafarsa, sai ta cin abinci yana kallon igiyar, ya dauka khaytul abyad min al-khaytul aswad, ma'ana kai ta cin abinci har sai duhu ya haska wannan bakar, ka ganta tukunna, sannan ne wato zaka daina cin abinci. Dinne ita fara zaka dinga dan ganinta da dan duhu-duhu da dan haske-haske, ita ko bakar sai haske ya zo zaka ganta. Sun dauka abinda ake nufi kenan, to shi ne aka nuna musu ba haka ake nufi ba aka saukar. Fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, haka zai ta ci yayi ta sha har sai tukunna ya ga igiyoyin nan sun bayyana a gare shi. Fa anzalallahu ba'du min al-fajr, sai Allah yace ana nufin fa al-fajr, fa alimu annahu inma ya'ni al-layla wan-nahara, sai suka gane ashe ana nufin sa musu iyaka cewa azumi yana farawa daga ketowa alfijir, azumi ya fara kuma yana karewa da faduwar rana. Abin da ake so a nema musu kenan, shi yasa Allah ta'ala ce wa kulu wa sharabu, kenan da daddare an halasta muku abuwa guda uku, mu'amala aure da iyalanku da kuma ci da sha, za ku yi ta ci ku yi ta sha, ba wanda ya haramta muku. Hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad, har sai zare wato wannan wanda yake igiya ko zare baki fari ya bayyana min al-khaytil aswadi daga bakin zare amma min al-fajr ana nufin na al-fajr wato iyakan dare da rana thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika wato azumin ku zuwa dare zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi amma kada ku rungumi iyalanku ko ku sadu da iyalanku alhalin kuna cikin itikafi idan mutun ya shiga itikafi to wannan doka ta cewa ba a kusantar iyali a dare a watan Ramadan tana nan tana aiki akan wanda ya shiga itikafi amma ba ku shiga itikafi ba shikenan kenan wanda yake itikafi dole ya kaurace ma iyalansa a lokacin da yake cikin itikafi ba zai je ma iyalansa ba shi yasa Allah ya ce wa antum alhalin kun kasance aakifuna fil masajidi kuna masu yin itikafi a cikin masallatai tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne dokokin da muka ta karantowa tun daga farko har zuwa nan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance ta wato idan Allah ya halasta abu sai ce tilka hududullah fala ta'taduha idan kuma ya haramta abu sai ce tilka hududullah fala taqrabuha a wajen halasti sai a ce kakku ketara a wajen haramci kuma a ce kakku karasu ma'ana abun haramun ne kan ma a zo kusa da shi wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan saboda haka abinda Allah ya haramta sai ce ka a zo kusa da shi wanda kuma ya halasta sai ce kada a ketare shi kazalika yubayyinullahu ayatihi linnas haka nan Allah ta'ala yake bayyana ayoyinsa na shari'a domin Allah yana da ayoyi kashi biyu akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniyya ayatun shar'iyya sune dokokin da Allah ta'ala ya saukar daga sama na ayi kaza a bar kaza ayatun kauniyya sune halittun da Allah ta'ala ya gaba ɗaya ana kiran su aya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wannan ayatun ne kauniyya wato halittun Allah gaba ɗaya aya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai yana nuna samuwar wanda yayi shi ne alama ce da ke nuna samuwar wanda ya shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana bayyana ayoyinsa filla filla dalla dalla yadda za a gane linnasi ga mutane baki daya musamman kuma musulmi waɗanda su ne suka bi kauya idan an ce ayi su suke tashi su yi in an ce a bari su suke bari in an ba su su ne masu godiya in busu samu ba su ne masu haƙuri in sun yi laifi su ne masu tuba da istighfari da nadama sai Allah ya ce la'allahum yattaqun domin su samu abinda ake kira takawa ita takawa din nan ita ce mabudin gidan aljanna wanda ya samu takawa to shine ya samu babban rabo domin takawa tana haifawa da mutum abubuwa ne guda goma take haifawa mutum na farko takawa tana sa ka so Allah duk mai takawa zaka ga yana son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna tsananin kauna ga Allah saboda Allah ya cancanci a kaunace shi shine abun kauna shine abun wato da ya cancanci kauna sannan na biyu suna girmama Allah Allah ya cancanci a girmama shi wa kabbirhu takbira ka girmama Allah karshen girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku takawa takan sa mutum ya ji yana kwadayi yana marmari yana kwalama ya samu rahmar Allah shi yasa zaka ga kullun yana roƙon Allah ya bashi rahmar sa wannan takawa takan sa mutum ya zama yana sa rai yana kwadayi yana marmarin ya ji cewa ya samu rahmar Allah subhanahu wataala abu na hudu da takawa take haifawa mutum shine za ta sa ya dinga jin tsoron shiga azabar Allah duk abinda Allah zai yi azaba akai ko ya alƙawarin narko ko azaba to yana gudun aikata wannan abin da zai kai shi zuwa ga fadawa cikin azabar Allah sannan abu na biyar takawa tana haifawa da mutum ikhlasi duk abinda zai yi don Allah duk abinda zai yi don Allah ba zai yi dan wani ba, ko dan yabo, ko dan neman girma, ko dan neman kuɗi, ko dan neman mukami, ko dan suka, ko yabo, shi yana yin abin sa ne don Allah, da wanda iya biye shi, da wanda ya zage shi bidaye ne, shi kawai yarda Allah yake nema. To takawa takan haifar da wadannan abun guda biyar tsakaninka da Allah, ta sa maka san Allah, da girmama Allah, da kwadai rahmar Allah, da tsoron azabar Allah, da bautawa Allah da ikhlasi. Sannan kuma sai ta haifar ta bangaren aiki, kuma ta haifar maka da abubuwa guda biyar, su ne za su zama guda goma. Takawa za ta sa ka zama kana aikata abin da aka ce ka aikata. Za a martukum bi shay'in fa atuminhu mastata'tum, idan nace ku yi to ku tashi ku yi. Wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu, idan na hana ku ku hanu. Kenan takawa tana haifarwa da mutum yi nayi bari na bari. Mai takawa shine ya kifa inda amrihi wa nahyihi, inda aka sa shi yayi zai tashi yayi daidai gurgudu, inda aka hana zai yi kokarin hanuwa. Sannan takawa takan haifar da sabon guda biyu, shine takan sa mutun yayi godiya a lokacin ni'ima, yayi hakuri a lokacin jarabawa. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabahu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu. To takawa takan haifawa da mutum godiya a lokacin da Allah ya maka ni'ima, da kuma hakuri a lokacin da Allah ya jarabce ka. Sannan abu na goma da takawa take haifawa da mutum shine idan ya aikata laifi. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mai takawa ko zai sako so goma, to zai tuba so goma, zai nadama so goma. Wani zaka ji ya ce akramakallah, ni sai in tuba daga laifi kuma sai in sake komawa, sai na tuba sai in sake komawa. To ko ndai na tuban ne muka ce to tunda baka daina komawa ba, kuma ya zaka daina tuba? Ai shedan ne zai zo maka da wannan shawara cewa tunda ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, to shikenan ka koma din ka tuba. Wannan shedan ne zai zo maka da wannan kai ta tuban. Abin da ake so da shurudin taubati, wa shurudin taubati an nadamu ala ma fata, wani yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata wa la yaqula hatta yahdiyallah fa innahu min alamati ash-shiqa'i wal-khizlani wa damsil basirati. So ka tuba da kyakkyawan niyya cewa ka cika sharadin tuba, kai nadama, ka daina aikata laifin, ka kuma bar inda ake aikata laifin, ka shiga cikin mutanen arziki da mutanen kirki waɗanda ba sa aikata irin wannan, in ma ƙasar ce ka bari, in ma gari ne ka bari, in unguwar ce ka bari, in sana'a ce ka bari, in abokan ne ka yanke alaka da su, abinda zai jawo ka sake komawan ka rabu da shi, don Allah sake jarabta ka, ka koma ka sake yin tuba din. Da haka kenan wannan shine makasudin samun takawa wanda duk ya same ta wato ya riga ya tsira kenan. Da haka wannan aya tana kunshe da abubuwa da dama, daga ciki shine wato halastin wato zuwa mu'amala wa iyali wanda da can an haramta, amma Allah subhanahu wataala sai ya bude kofa ya ce ila nisa'ikum, kenan dole sai mace kunku, wanda ba mace kunku ba ko a Ramadana ko a wajen Ramadana Allah bai halasta muku ku je ku yi mu'amala da su ba. Sannan da Allah ta'ala ya siffanta matanmu da cewa tufafi ne a gare mu, tufafi ne a gare su, sai aka ce wannan yana mana ishara cewa duk mutumin da zai aure to ya nemi mata daidai size din sa, daidai da shi. Kamar yadda in zaka sai tufafi, in ka je kasuwa zaka tara akwai cotton ko akwai lainu, akwai mai kauri, akwai mai kaushi, akwai mai sharara, akwai mai tsada, akwai mai arha, akwai na roba, akwai na yadi, akwai na auduga ko to. Sannan in ka siyo yadin ka siyo daidai wanda za kudinka daidai kudinka, akwai yadi mai tsada, akwai yadi mai arha, akwai yadi mai duhu, akwai mai haske, akwai yadi na mai kauri, akwai mara kauri, akwai mai dan kotin da dan sirki, akwai kuma kotin zalla, akwai roba zalla. Gwargwadon kudinka kuma kala kala ne, da ja da fari da baki da kala kala. To in ka zo dinki ma haka, sai tela ya gwada ka, ya gwada ka daidai gurgurdan ka ai maka riga ta maka kadan ka ai maka riga ta maka yawa kuma sannan sirfanin da za a maka da irin aikin da za a maka shi ma gurgurdan kudin ka ne za a maka ko to kun ga to haka yake in za ka neman aure ka nemi daidai kai saboda matarka rufin asirin ka ce rufin asirin ka ko sai ka dauko daidai kai sannan za ka samu rufin asiri in ka dauko wacce tafi karfin ka bukatunta sun fi karfin samun ka to ka kana da matsala na'am yau ba sai ka ji mutum ya ce ya rasa mata aure a'a baka rasa ba baka daidai mu daidai kai ba kuka ce wallahi mallah yanzu ban samu miji ba ba miji ne miki samu ba wanda kike hali ne miki samu ba amma kina son miji daidai ke ga sunan da yawa gasu nan da yawa daidai ke yawa kai ma an so kace daidai ke din nan suna da yawa amma kowa yana halin wani abu ne in bai samu irin wanda yake so sai ce wallahi har yanzu mallah ai mun addu'a Allah kawo miji na gari har yanzu ban samu miji ba akwai kina son miji za a turo miji shi yace mallah ai mun addu'a har yanzu ban samu mata ba akwai kana so akwai ta gata nan kusa da kai amma ba ita yake hari ba kowa yana son ya samu abin da yake buri sama da shi to wannan yasa dole sai ka jira wanda yake sama da kannan shi ma yana da nasa burin kuma ba dole ne ya zama kai ne kuma burin sa ba yawa haka Allah ya aje mutane kowa in ya tsaya daidai gurgurdan da Allah ya aje shi zai ji dadin rayuwa amma in yayi burin sai ya kai kansa wani guri to sai ya je sa kansa cikin rigima shi yasa Allah ta'ala ya ce matan mu rufin asirin mu ne kuma wannan ya nuna ayi aure da kauna ayi aure da soyayya ina ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kun ga Allah ta'ala ya sanya sakanu da mawaddatu da rahmatu wanda su suke rike aure tun daga farkon sa har karshen sa a samu nutsuwa da juna sannan kuma a samu soyayya a samu jin kai da soyayya da jin kai abokan juna ne in wannan ya mutu sai wannan ya tashi wannan in wannan ya sanyi sai wannan ya farfada wannan ruwa haka za a yi ta tafiya wata ran kana son ta wata ran kana tausayin ta wata ran tana son ka wata ran tana tausayin ka in so ya mutu sai tausayi ya zo in tausayi ya mutu sai so ya zo da haka za a yi ta tafiya har cikin kabari shi yasa Allah ta'ala ya ce su matan ku tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su da haka ba za a hana ka mu'amala da tufanka ba shi yasa Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa musulmi wannan doka wanda an ce musulmi sun yi farin ciki da saukar wannan aya sun yi farin ciki fa farihu biha farahan shadida Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cewa sahabbai bayan wannan aya ta sauka sun yi farin ciki sosai farin ciki mai tsanani lokacin da Allah ta'ala ya wato halasta musu yin mu'amala da wato iyalansu na'am
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun
hukunci daya da rage a waccan aya shine inda Allah ta'ala yake cewa wa antum aqifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci kenan Allah ta'ala a cikin ayar azumi ya shigo da maganar itikafi kasancewa an shigo da maganar itikafi a cikin maganar azumi kuma a ƙarshen azumi ya nuna kenan ana son shiga itikafi a ƙarshen watan Ramadana shine kwana 10 ƙarshe na Ramadana in kana da lokaci ka shiga kai kwana 10 a masallaci don kai kwana 300 da kusan 50 a wajen masallaci sai dai ka shigo kai sallah ka fita to ana son a shekara ka ware kwana 10 ka shigo masallaci ka zauna domin ka tattara zuciyarka ka koma ga Allah ka yanke duk wata alaka ka kashe layinka ka aje komai duk wani abin da ka san za a bukata kafin ka shiga itikafi ka gama da shi iyalanka abin da za su ci su sutura da duk wani abu din ba wani emergency ya taso ba a kyale ka kawai kai kuma ka shiga itikafin nan Allah kawai zaka fuskanta ya za mu hadu da shi me nake yi wane ne ni wane ne yayi ni me nake yi a ina nake ina zani me zai faru ka kaddara a zuciyarka cewa ka zo mutuwa ka mutu ba imani Allah ya tsare mu gashi ka can a kabari mala'ika ya zo ta tambaye kamar rabbuka ba ka da amsa ya tambaye kamar nabiyuka ba amsa ya tambaye ka wa ma dinuka ba amsa an rufe ka da duka ka kaddara haka shikenan ana nan ana tsakar dukanka kana ihu sai kuma alkiyama ta tashi sai aka tashi gudun fanfalaki ga ka can gumi kayi gumi kayi gumi kayi gumi har gumi ya zo ya shanye ka har cikin bakinka ga rana an sako da ita daidai mil guda tana ta farfasa kwakwalwa tana zuba ga kuma sikeli an zo an saka ga ayyukanka na lada an zo da su ga na alhaki ga waɗanda ka zalunta ka cuta sun zo sun buga layi ana karɓar ayyukanka na lada ana biyansu a tadaruna man al-muflis al-muflis fi ummati man ya'ti yawm al-qiyama bi salati wa siyami wa zakati wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahu fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar sai kuma ka auna sikeli gashi can an shimfida sirani sirani sirantar sa kamar zare ko kamar gashi kaifin sa kamar razor kuma an ce ka taka kai tafiya ka kaddara kafar ka tana kan wannan abu sannan ga amana a dama ga kuma zumunta a hagu wanda ya ci amana ko kuma ya karya zumunta zumunta ta rike masa kafa amana ta rike masa kafa sannan gashi can wani ya wuce kamar iska wani kamar walkiya wani kamar kaza ga wani nan kuma yana jan jindi ga wani can yana afkawa sai ka kaddara ka cikin wanda suka afka in mutum ya afka kafin ya je wuta ya je kasa kasa sai ya shekara 70 yana tafiya yadda ka san ba fitowa kenan to duka kaddara wannan musifar sai kai istighfari sai kuma ka kaddara ga mutuwa can tazo kai kalmar shahada kai kyakkyawan mutuwa ga ka can a kabari rawdatu min riyadil janna an tambaye kamar rabbuka ka bada amsa rabbi allah wa man nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka alislam gashi can an jono maka jannatul firdausi kana kwankwadar dadi a cikin kabarinka kana shan iska kana jin dadi kana farin ciki alkiyama ta tashi mallan ga kanan an tashe ka an saka inuwa al'arshi duk ranan nan bata shafe ka ba an zo sikeli an ce kai ka wuce ma ba ma sai an tsaya auna auna ba ka zo kofa aljanna ka tare da ita a bude ka shiga ciki hulul inna sun rungume ka to sai ga dayan biyun nan su ya faru dole dayan biyun nan da ka kaddara su ya faru to sai ka ga ina zuciyarka tafi karkata wani aiki kafi kafi yin aiki kalar wanda zaka yi irin wancan mai kyan ko ku aikin ka yafi karkata zuwa ga wannan mumuna domin dole sai dai ya faru a cikin biyu to kaga sai ka gyara kaga cewa me kake yi mai kyau ka ƙara me kake yi mumuna domin ka rage wannan shine ma'anar itikafi ibnu qayyim yace zuciyarka ta fuskanci Allah kawai ka cire komai ka kaddara kawai komai ya kare daga kai sai Allah yanzu shine luzumul shay wa hafsun nafsi alayhi ko kuma a shari'a luzumul muslimul mayyizi masjidan li ta'ati llahi abinda ake kira muslimi wanda yake mai hankali ya luzumci masallaci domin bauta ga Allah itikafi sunna ce mai karfi kuma ibada ce da ake kusantan Allah da shi mutukar baka mai da shi ba kanci ya zama wajibi akan ka ba kuma itikafi yana kasancewa ne akan muslimi mai hankali mumayyiz sannan kuma sai kai niyyar shiga itikafi dan ba itikafi sai an yi niyya innamal a'malu binniyat sannan itikafi dole ya zama a masallaci to anan ne malamai suka yi maganganu guda hudu akan wani masallaci ake nufi wasu kace ai kowa a cikin gidansa akwai masallaci inda kake sallar nafila da inda kake kebancewa kai zikiri kai azkar to nan ma zaka iya itikafi mutukar ba zai shafi lokutan da za a fito ai sallar jami'i ba in ko ba haka ba masallaci na biyu shine masallacin da ake khamsu salawat zaka iya zuwa in babu juma'a a cikin kwanakinka na itikafi ka zo kai itikafi a kwanakinka in babu juma'a a masallacin da ake khamsu salawat in kuma zai hada da ranar juma'a sai ka tafi masallacin da ana khamsu salawat kuma ana sallar juma'a sai ka je ka itikafin ka a can in kuma kana da hali ma ka tafi maka ko ka tafi madina ko ka tafi masjidil aqsa nan ne zaka yi babban itikafi itikafin da yafi kowanne lada yafi kowanne daraja shine wanda aka yi shi a makka a madina a masjidil aqsa domin anan komai 100 ake ninka maka a cikin masallaci mai alfarma komai 1000 ake ninka maka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ninka maka 500 a masallacin al-aqsa to kaga mai hali mai iko ai ba zai zo ya itikafi local irin wannan ba sai ka tafi wancan mai tsadar wanda sai ka yi visa ka sai ticket ka hau jirgi an maka allurar corona aga ka tsallake sannan ka tafi kun ga wannan shine itikafi mai tsada yasa wasu ma suke ganin wai ba za a itikafi ba dole sai a wadancan masallatan uku amma wannan maganar mai rauni ce cewa inda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi al masajid ya shigar da masallatai duka wadanda ake yin sallar jami'i a ciki ake juma'a a ciki amma fa wanda yafi daraja shine wanda aka yi shi a can masallatan can wato guda uku sannan kuma daga sharadin itikafi shine ya zama cewa mutum ba wato injanaba ta same shi fita yaje ya wanka in mace ce take itikafi sai jinin al'ada yazo so sai ta koma gida alfarma itikafi yana nan akanta tana samun tsarki sai mai risala ya ce raja'a sa'ata izin ila almasjid sai ta dawo masallaci ta dora ta ci gaba da itikafin ta sannan itikafi zaka iya mafi karancin sa'awa 24 amma zaba imam malik kwana daya wata mazhabar tana ga kana iya itikafi ma na wuni guda misali kace na shiga karfe 6 zuwa 6 daga 6 na safe zuwa 6 na yamma ko daga 6 na yamma zuwa 6 na washegari ko kuma kace ma awanni kawai zaka dauka ka itikafi daga asuba zuwa azhar ko daga azhar zuwa al'asr ko daga al'asr zuwa magriba ko daga magriba zuwa isha ko daga isha zuwa asuba wannan shine mafi karancin itikafi sa'a amma mafi daidaituwarsa shine kwana daya mafi tsawansa kuma kwana 10 ka zo kai kwana 10 a masallaci kuma mutum ya shagala da karatun Qur'ani da zikiri da sallah da kuma darasin ilimi kada mutum ya zo itikafi kuma ya shagala da wasa da bin labarai da shiga wasu abinda kake dama can a waje kuma ka tattaro ka kawo shi masallaci ba ruwanka da me ake yi a duniya ka koma kawai kamar ka mutu kana lahira zaka ka shagala da zikiri da salati da karatun Qur'ani da addu'a kada wani ya kawo maka labarin ko dan takara ko ana siyasa ko ana zabe ko an sai da kaza ko an fadi kaza ka ce baka sha'awa waɗannan labaran duk ka san da su aje ai tai kai yanzu Allah ka koma gare shi kai kokari ka ga me kake mai daidai ka ƙara me kake na kuskure ka rage ya zaka amfanu da ƙarawa kanka daraja a gurin Allah da ƙara kusanci zuwa ga Allah ta hanyar salati da istighfari da haylala da tasbihi da tahmidi da sallah da addu'a da kuma wato tunanin makoma lahira da abin da zai faru a can in an je lahira da kuma karanta san duniya da ragewa da kuma ƙara san lahira da kuma shagalta da ita da tunanin makoma sana abin da suke bata itikafi shine mutum ya fito daga masallaci in aka ce nan shine masallacin to a iya nan zaka zauna in ba alwala zaka yi ba ko kama ruwa ko wanka ba zaka fita waje ba wasu sun ce wannan shi haraba din nan tana cikin masallaci ko bata ciki wasu malamai sun ce tana ciki amma sai dai a fita nan ayi wanki ko a fita nan a ci abinci ko kuma ayi wani abu sannan ku dinga share masallacin kuna tsaftace shi kuna kula da shi sannan an ce an zo itikafi ba ana nufin a dauko katifa da barugo da rawani da fulo da abin nan ba da garma gidan sauro tunda wata kila inda sauro a gurin ba za ka ji dadin itikafin ba yana cizanka a kafa yana cizanka a kafa gidan sauro ba matsala amma ka kwaso katifanka da fulanka da wani abin nan kaga bacci ka zo kenan kai da ka zo baccin mu an fi so ka yi shi sama-sama tunda ka yi bacci kwana 350 don ka yi kwana 10 ba ka yi bacci mai yawa ba mai matsala wannan shi ake so ka shagala da shi sannan mutum yana da iyali kada ya je ma iyalinsa yana itikafi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid idan mutum ya hankalinsa ya gushe shikenan itikafi ya rushe in mace jinin al'ada ya zo mata sai ta koma gida in ta yi tsarki sai ta dawo babban maqsadin itikafi shine neman yarda Allah da girmama Allah da kaunar Allah da kuma tsarkake zuciya da fifita lahira akan duniya wannan shine babban maqsadi na wannan ibada ta itikafi to sai Allah ta'ala ya dora da cewa kuma wala ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil duk wata hanya ta cin dukiyar dan uwanka Allah ya doshe ta can dalilin hada wannan aya da azumi a can azumi abinda yake naka na halal Allah yana ka kaci yana ka kasha yana ka jewa matarka ta halal to sai kuma yace akwai kuma haramun din da yake dindindin ne shine kada mutun ya bude kofar cin dukiyar mutane bil batil ta hanyar zalunci ta hanyar ha'inci ta hanyar zamba ta hanyar wato kudin ruwa duk wata hanya da zaka ci dukiyar mutum ba tare da yardarsa ko amincewarsa ba ko da yardarsa da amincewarsa ne idan Allah da basu da manzansa basu amince ba bai halatta ba kamar caca kamar kudin ruwa kamar karuwanci kamar hulwanil kahin ko samanul kalbi ce ya danga sai da karnuka yana cin kudin ko yana sai da jakkai anda ake ci yana cin kudin ko kuma ainihin mace ta dinga karuwanci tana tara kudin ko ko mutum ya dinga caca ko ya dinga yin abin da shari'a ta haramta yana tara kudi ta hanyar to duk wannan Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum kakku ci dukiyarku a tsakaninku me ma'ana kakku ci dukiyarku ma'ana kada shashi ya ci dukiyar shashi bil batil duk abin da shari'a ta hana shine batil abin da shari'a ba ta yi min rijista ba cin dukiya haram sai ce wa tudulu biha ila al-hukami haka nan kuma ku sadar da ita zuwa ga masu hukunci anan an ba da misali guda biyu da ma'anan sadar da ita zuwa ga masu hukunci cewa kai ne dan uwanka ya baka kuɗi ba shaida ya yarda da kai ya aminta da kai ya dauki kuɗi ya baka ba shaida shi kuma an je kotu alƙali shaida yake nema sai zo yace ba ni kuɗi na sai kace mu je gaban alƙali ni baka bi na komai ka san kuma yana abinka shi kuma alƙali mutum ne bai san gaibu ba abinda ya ji na hujja da shi zai yi amfani sai kuka je gaban alƙali kuka tsaya alƙali ya tambaye shi kai kana bin sa kuɗi ranka daidai ina bin sa ina hujja ina shaida yace wallahi ba ni da shaida kai yana abinka gaskiya ni baya bi na to kaga shi ya kasa kawo hujja akan yana abinka to da haka alƙali zai yi hukunci ne da abin da ya ji cewa tunda ba hujja ba zai ce ka bashi kuɗi ba sai ce ku tashi kai baka abinsa komai alƙali anan yayi daidai yayi gaskiya saboda yayi hukunci ne da abin da ta bayyana a gare shi amma kai kuma ka san yana binka kuɗin sai ka zo ka ce ai mun je kotu ma alƙali ya ban gaskiya to wannan gaskiyar da alƙali ya baka saboda shi ba shi da hujja ba ta halasta maka wannan dukiya ba sai kai amanta ranar alƙiyama dan akwai shari'u da yawa da alƙalai za su yi gwargwadon abin da ya bayyana a gare su amma a hakikanin gaskiya wanda aka ba haƙƙin ba shine mai haƙƙin ba shi kuma ya san ba haƙƙin bane shi yasa idan an kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zan muku hukunci ne gwargwadon abin da ya bayyana a gare ni idan kai da aka bawa gaskiya ka tabbatar a hakikanin gaskiya ba kai ne mai gaskiya ba hujja ka fi kawowa ko ka fi mai gaskiya kudin baki ko ka fi shi hujja ko ka fi shi sanin nakalce-nakalcen shari'a ko ka dauko lauya kwararre aka zo aka juya magana aka kwace ta daga hannun mai gaskiya aka bawa mara gaskiya to kai da aka baka alƙali yayi hukunci ya baka a wajen Allah baka bayi bai bayi ba sai ya sake wannan hukuncin a lahira inda alƙali kuma zai fado shine ma'ana na biyu ka san abin nan kai ne baka da gaskiya sai ka dauki lauya lauyan nan ka gaya masa kai lauya ni ne ba ni da gaskiya ina son amma ka je ka karbo min gaskiyar nawa zan baka lauya yace ba ni kaza yace to amma ka san alƙalin shi ma fa mai karba ne kawo nasa a kai mar shi ma alƙali aka ji aka ce alƙali alhaji ne bai da gaskiya wancan talakan shi ne bai gaskiya so ake kai amfani ka kwace gaskiya daga hannun wannan ka ba wannan kuma ga naka shi ma alƙalin mai karɓar rashawa ne aka bashi to kaga anan da lauyan da alƙalin da shi mai shari'ar sun san haƙƙin nan ba na wanda suka bawa bane. To anan ne Annabi alaihi salatu wasallam yace alƙalai uku ne, biyu ɗan wuta, ɗaya ɗan aljanna. Da haka kowa mai alƙalanci sai saurara ya ji a ina ya faɗo. Yace alƙalin da ya san gaskiya akan shari'ar, gaskiya ta bayyana gare shi ga ta ƙarara, ko bayan gaskiyar ta bayyana ya ga mai gaskiyar kuma ya ɗauki gaskiyarsa ya bashi. Kun ji abu biyu ko? Ya gane ga mai gaskiya, sannan ya ɗauki gaskiyar ya ba wa mai ita, to wannan alƙalin ɗan aljanna ne. Da ya zo lahira za a ce shiga Firdaus, malam alƙali zai shiga aljanna amma ta wannan hanyar. Na biyu, alƙalin da ya gaskiya ta bayyana a gare shi ga mai gaskiyar ƙarara, sai kuma ya ɗauki gaskiyar ya ba wa wanda ba shi ne mai ita ba, ko ya ɗauki haƙƙin ya ba wanda ba shi ba ne. To wannan alƙalin ya ci wuta balbal, kuma sannan shi ne ɗan wuta. Alƙali na uku shi ne wanda shi bai ma tsaya ya fahimci shari'ar ba, ya ma jahilci abin, alfarma aka yi masa aka bashi kotu, ba cancanta ya ba, ba ilimi yake da shi ba, ba bincike a kan shari'ar ya gano ba, da jahilci kawai da rashin fahimta ya ɗauki abin ya ba. To a nan koda ya ba wa mai haƙƙin, tunda ba gaskiyar ce ta bayyana ba, ya bayar da bisa canka, ba ilimi gare shi ba na sanin waye ya cancanci a bashi wannan haƙƙin, kawai ya bayar ne a cikin duhu. To shi ma wannan alƙalin an je lahira sai an danna shi a wuta. Kan yadda alƙalai suke shiga su kuwa nauyoyi, akwai lauya ɗan aljanna, akwai lauya ɗan wuta. Inda lauya yake zama ɗan aljanna, wanda ya yi aiki da hadisin Annabi alaihi salatu wasalam da ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman, ka taimaki ɗan uwanka in ya yi zalunci, ka taimaki ɗan uwanka idan za a zalunce shi. To a nan ne lauya mai kirki, lauya ɗan aljanna yake bayyana. Sai ka zo masa da shari'a, ka ce ranke daɗe, wannan shari'a bincike na ya nuna baka da gaskiya, kuma ni gaskiya ba zan taimaka maka a zalunci wani ba, ni aiki na ina taimakon wanda yake da haƙƙi ne. A ce wannan ba lauya ba ne, wannan ka daina zuwa, a daina zuwa can bassa. Akwai wani lauya Allah ya ji kansa, wani Suleiman, shi haka yake aikinsa. In ka zo zai gaya ma gaskiya, in kai masa bayani sai ce to gaskiya mai gida, wannan shari'a ya nuna baka da gaskiya, ni zan iya zuwa duk in yi juye-juyen da zan yi in fito ma da haƙi, to amma a lahira za mu fita. To da ka shawarar da zan baka, in an yi shari'a a nan ma sai an sake ta a gaban Allah, saboda kotu biyu ce. Akwai kotun Allah isa wacce ake kare ta da Supreme Court, akwai kuma kotun gaban Allah wanda an je nan magana ta kare. To ina baka shawara ka bashi haƙƙinsa kawai, wallahi mai gida. Baya samun customer da yawa amma yayi daraja. Ranar da ya rasu in kaga jama'ar da suka cika a gurin da addu'a da aka dinga yi masa, lauya ne mai kirki. To akwai kuma lauyan da dama zaka gaya masa cewa ba ni da gaskiya, ce ba komai mai gida. Dama irin ku muke so marasa gaskiyar, kaga bai unsur akaka zaliman aw mazluman ba, ka taimaka wa dan uwanka in zai zalunci, ka taimaka wa dan uwanka idan za a zalunce shi. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, ya za mu taimaki mutumin da zai zalunci? Yace ka hana shi, in ka hana shi ya zalunci ka taimake shi, shi kuma wannan da aka zalunta ka fito masa da haƙƙinsa, ka taimaka masa. Za a zalunce shi, ka hana a zalunce shi, wannan kuma zai zalunci, ka hana shi ya zalunci, ka taimake shi a lahira. Domin bai zalunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da tura dunnal huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna, yace na rantsa muku da Allah duk wani haƙƙi da aka yi shi ba daidai ba sai an gyara shi a gaban Allah ranar al-qiyama. Koda akuya ce mai kaho ta tunkuyi mara kaho, sai Allah ya cire kahon wannan ya sa ma wannan tara ma tunkuyin da aka yi mata. Yace duk wanda ya san akwai zalunci a hannun wani, kayan wani a hannun, sai mayar masa kafin al-qiyama ta tashi. To kun ga ce wa tudulu biha ila al-hukami, zai iya daukan ma'anonin guda biyu. Ma'ana ku kai kara zuwa ga alƙali, kun san ba ku da gaskiya, saboda wanda yake da haƙƙin ba shi da shaida, sai a ji a yi hukunci a baku. Ko kuma wata dulubi ha'ilar hukami, ku ba da cin hanci da dukiyar zuwa ga alƙalai da lauyoyi, a canza shari'ar a juya ta a baku haƙƙin da ba naku ba to wannan duk yana cikin abin da Allah ya hana sai yace li ta'kulu kaji ya sake maimaitawa can ya ce wala ta'kulu sai kuma yace li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ithmi can bil batili nan bil ithmi kenan cin dukiya bil batili shine tun farko kai mutum ha'inci ko kai masa zalunci ko ka cuce shi ko kai masa zamba ko kai kwace ko kai fashi ko kai sata ko kai kidnapping ko kai wata wato cakuda mai kyau da mara kyau ko ka siyar da jabu a matsayin original ko ka dauko mummuna da kyakkyawa ka cakuda yau in kaga yadda ake cin abinci malam kaje bangaren masu sana'o'i daban-daban abin zai baka mamaki in ka je wajen makanike sai ya kawo maka abu mara kyau ya ce naka ya mutu kuma alhalin naka bai mutu ba kuma ya kawo maka wani ya ce wannan shine mai kyau a musanya maka in ka zo mai dinki ya cire maka yadi in ka zo mai gyara ya maka kaza mai fenti ya kara maka ruwa mai saida mai ya rage yanzu wani ana saida irin buhun gero sai a zuba kaikayi kuma a zuba yashi a ciki sai ka zo ka tantance sai kaga an kara maka kusan kwano hudu ko biyar na kaikayi kai da ka sai kwano 40 tiya 40 ka zo ka tayar da tiya 34 ko biyar kuma yana murna ya samu arziki ko mutum ya dauko mummuna ya hada da kyakkyawa ko ya siyar da jabu a matsayin mai kyau duk bil batili ne wannan cin dukiya duk za a yi amansa ranar alkiyama to haka haƙinci baya kawo arziki zamba algus duk baya kawo arziki ɓoye kaya sai ya yi tsada a fito da shi duk baya kawo arziki in Allah ya ga ba ka da rahama ba yanzu wani ya ɓoye shinkafa ya ɓoye sukari ya ɓoye gero ya ɓoye madara saboda in azumi ya shiga an shiga wahala ya fito ya tsada in ma ya ji madara ba ta tashi ba sai ya ta tsaki wallahi ba ta tashi ba gero ba a ci ai ranka daɗe bai tashi ba ce bai tashi ba na ma ya tashi saboda shi musifa yake jira ba rahama a zuciyarsa sai ko so yake komai ya tashi tunda yana da shi a ajiye baya son yayi arha ya fi son abin ya tashi mu musiya da wahala shi kuma ya tara kuɗi sai ka tara kuɗin Allah ya ɗauki ranka a zo a yi ta rigima wajen rabon gado da 'ya'yanka a rasa ma wanda zai maka sadaka jariya wani ma kafin a yi sadaka uku har 'ya'yansa sun fara rigima akan motoci wannan yana zai ɗauki balbu wannan yana zai ɗauki kaza wannan zai ɗauki kaza sadaka ukun ma da ake ta al'ada sun ƙi masa ko da haka malam mutum kayya zarme wajen san duniya har ya dinga cin dukiyar mutane bil batili wa tudlu biha ila al hukami ko wato sadar da ita zuwa ga masu hukunci li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ithmi da laifi wa antum ta'lamuna kuma kuna sani da ma baku sani ba da sauki Allah ya ce kuna sanin kuke irin waɗannan laifuffuka to Allah ya yafe mana Allah ya gyara halayen mu gyara dabi'o'in mu Allah ya sa Qur'ani ya shige mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi inda muke kuskure Allah ya sa mu gyara inda muke yin daidai Allah ya sa mu ƙara Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya gyara halayen mu Allah ya ce baki kasan mu ya bata lafiya da zaman lafiya tambaya daga kurma ko kurame kurma ne ya ce mahaifiyarsa ta tilasta masa ya saki matarsa sai ya sake ta halin shi har yanzu yana son matarsa yaya matsayinta tana nan a matarka ba wanda ya ce mahaifiyarka ta tilasta ma ka saki matar ita tilasta ka aka sake ta malamai ba su yadda mahaifiya ta tilasta maka ka saki matarka ba amma za ta iya baka shawara in ba ta da kirki amma ba za ta yi maka tilas ba akwai littafi da aka wallafa sunansa da'atul walidaini fi talaq amma mahaifi in ka tabbatar mutumin kirki ne kuma da gaskiya yace ka saki matarka to ka sake ta saboda hadisin Umar da Abdullahi dan Umar sayyidina Umar ɗansa Abdullahi ibn Umar yayi aure kun san Abdullahi dan Umar ba zai auro mace ta gajan ba kuma Umar ba zai sa a saki mace mutuniyar kirki ba sai yace ma Abdullahi dan Umar sake ta saboda ya ga bata dace da shi ba shi kuma yace ba zai sake ta ba yazo ya gayawa annabi alayhi salatu wassalam annabi alayhi salatu wassalam yace je ka sake ta tunda Umar ya ce ka sake ta je ka sake ta annabi ya tabbatar da shawara Umar da haka Abdullahi dan Umar yaje ya saki matarsa tana al'ada sai Umar ya dawo wajen annabi alayhi salatu wassalam yace ya rasulullah dana ya saki matarsa tana al'ada sai yace je ka umarce shi ya dawo da ita har sai ta yi tsarki daga wannan jinin da aka sake ta ta kuma yin wani jinin ta kuma yin tsarki to daga nan ne ko ya sakin ko kuma ya rike ta to anan ne ma ya jawo sabanin malamai akan sakin mace tana cikin jinin al'ada yayi ko bai yi ba kun ji inda matsalar ta taso daga uba ne yasa ɗansa ya saki matarsa saboda gaggauta zartar da umarnin yaje ya sake ta tana al'ada amma uwa ba za ta ce ka saki matarka da ƴaƴanta kuna zaman soyayya kuna zaman kauna saboda an ziga ta ko kuma an bata mata rai ta sa a kori ƴar wata ta tafi gidansu tana zawarci ta wargaza gida to kaga wannan ba za a yi mata biyayya ba sai ka ce mata to kawai in kaga ta matsa sai ka ce wa matar ki je gida ki zauna sai ta huce ita uwa akwai ta da saurin hucewa in ka zo ka fashe mata da kuka ce me ya faru kace to babu kin ce saki mata ta ya zanyi ta ce ah ni na ce wallahi raina ne ya baci ya hakuri to kaga da babu kai saki ba sai ka je ka dare matar yanzu wani da babarsa ta matsa sai ya saki matarsa sai ya gudu aka ta ne uwar ta sa aka ta neman sa aka ce ai ba a ganshi ba wani ya ce ina jin ma fa ya mutu ta ce ya mutu dan Allah ku ganshi ku ce na janye dan Allah ya dawo dama zuwa ya buya a wani guri kawai sai ya dawo ta ce haba kai kuma ya za ka yi haka ta ce to ai baba kawai za ka zaki kashe ni ne shi yasa ai uwa tana da saukin hali malam ka lallaba ta amma kaka saki matarka ya kai kurma na ba wa mijina bashin sadakin auren mu shekaru 11 da suka wuce ya ki biya na in na yafe masa ya yafu gaskiya ya kamata ya baki dan wani ba a ciki don mazhaban malikiya sun ce ba a yafa sadaki gaba daya ya dan kawo ko rabi ne sai a yafe masa rabin amma a ce bai bada komai ba har yau shi ma bai kamata a ce har an shekara 11 ana binsa bashin sadaki ba kuma kun ga da ya mutu fa a haka kafin a raba gadansa sai an fara cire mata sadakinta don bashi ne amma ki ce kin yafe masa rabi ya kawo rabi haji ta ji dadin zaman auren tana son ta yafe da bata ji dadin auren mace za ta ce sai an biya ta wallahi duk abin da za a yi malam jin wa'azinka ya sa min sha'awar karatu shekaru na 18 ba ni da hadda ko izu to me ya kamata na yi ka je ka haddace Qur'ani tun yanzu ba ka da hadda ko izu ai kaga Qur'ani shine matakin farko na neman ilimi da haka ka nemi malaman nan masana Qur'ani ko ka nemi alaraman an tashi ya gaya maka ya ake haddace Qur'ani a iyan wannan shekarun malam akwai fridge a office dina ko zan iya sa lemon flower water don in kawo gidana mu sha ruwa da shi wato shi fridge din na office ne ko kwanaka ne na office ne tunda na office ne a ofishin ka aka saka don kai kai amfani da shi ko domin dan ka sa kuma ruwa a ciki dama kai aka sawa da motar da gwamnati ta baka da ofishin da ta baka mutukar ba fridge din zaka dauka ka kai gidanka ba dan ka sa ruwa ka sa lemo yayi sanyi ka tafi da shi gida ba wani abu bane wannan yana cikin aikin ka sabanin a ce fridge din zaka dauke gaba daya ka mai da shi gidanka amma amfani da shi dama dan kai kai amfani da shi aka saka maka duk kayan da aka sa maka ofis da AC ka da firjin ka da motar ka da kayan aikin ka duka an sa ne kai don ka ji dadi kai wa gwamnati aiki ba dan ka dauke ka kai shi gida ba da ka amfani da sanyin ba laifi bane kuma wannan ya nuna mutane suna jin wa'azi tunda har ruwan sanyi ma yana tsoron kada ya sha wanda ba bai halatta ba ga 50,000 daga Hajiya Samira Sadiq Allah ya ji kan iyayenta Hajiya Samira Allah ya ji kan iyayenki Allah kuma ya karba miki wannan sadaka ta 50,000 da kika wa marayu 1,000 daga wani bawan Allah ya ce shi ma a saka a asusun marayu 1,245 ya ce a sa shi a cikin addu'a yadi 5 turmin zani 1 daga wani bawan Allah ko ta baiwa Allah Allah biya musu bukatunsu butoci 10 turmin zani da 200 Allah ya bari min gidaje na sakamakon radin gidaje na to wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike
daga andane
daga ina
andane
ina kenan nan kusa ne
eh
wace Taraba kin zo zaki musulunta
eh
da yardaki da amincewarki ba wani ya miki dole ba to gaya miki kalmar shahada sai ki faɗa ashhadu
ashhadu
an la ilaha
Allah ilaha
illallah
wa ashhadu
anna
Muhammadan
Rasulullah
wa anna Isa
Abdullahi
wa rasulu.
Kin ce daga yau na sheda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kin
yarda? Eh,
kin ce kin sheda annabi Muhammadu banzan Allah ne da Allah ya aiko shi da musulunci. Kin yarda?
Eh,
kika ce daga yau kin sheda annabi Isa bawan Allah ne, manzan Allah ne, ba dan Allah bane. Kin yarda?
Eh,
to wannan ne ya mai da ke musulma. Ya sunan ki yake?
Sunan Barsheba.
Sunan ki?
Barsheba.
Barsheba. To abin miki Barsheba din? A ci gaba da kiranki Barsheba musulma?
A'a.
Kina son a musanya miki suna?
Eh.
Wane suna kike so a musanya miki?
Nana.
Wanne?
Nana Khadija.
Nana. Tace taji tana son a sa mata Nana Khadija. Wato kin zabo sunan mata farko da ta fara shiga musulunci. Mutuniyar arziki, mutuniyar kirki, ya aljanna. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko. Allah ya baki aiki da juriya irin na Nana Khadija. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Shekarun ki nawa?
19.
19. To ai magana ta kare. Saboda haka ga ɗan committee nan mu nan zaki je su miki bayanin musulunci, sannan za su koya miki addinin musulunci. In kina da matsaloli duki musu bayani. Yan uwa mata da yan uwanki malamai ne. Malamatul ula, malamatul saniya, malamatul rabi'a, khamisa, duka suna nan masu karatu za su koya miki addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Butoci guda goma, turmin zani 200, ita Allah ya bayar min gidaje na sakamakon rayuwa. To ban gane ba. Wake yana da gidaje da diya sai da su sakamakon rayuwa, shi da yake so Allah ya dawo da wannan gidaje. Allah ya dawo da su. Karibu mahaifiyana a cikin wani hali, Allah ya warware mata. To Allah ya warware mata. Akwai masu bukatu daban-daban, marasa lafiya, masu neman jari, masu neman ilimi, masu neman aiki, masu neman lafiya. Allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك